Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za ya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya sauraron mu ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata a sa'ar hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci na yau Litinin 28 ga watan Oktobar shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandane tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Kamu mu tsanduma cikin shirin, Baba fara mana da kanin labarai.
To, ma'aikatar tsaron cikin gida Amurka ta tabbatarwa Amurkawa cewa babu barazana akan tsaron cikin gida biyo bayan mutuwar shugaban kungiyar IS Abubakar al-Baghdadi. Shugaban kasar Argentina Mauricio Macri ya amince da shan kai a zaben jiya Lahadi, kana zai mika mulki zuwa ga Alberto Fernandez da mataimakiyarsa uwar gidansa kuma tsohuwar shugaban kasar. Gwamnan jihar California kuma ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin jihar saboda wutar daji da kuma ɗauke wutar lantarki da ya shafi miliyoyin mazauna jihar domin hana wutar ci gaba da yaduwa.
To, sai ku gyara zama don cin cikakkun labaran duniyan. Idan kuma muka shiga duniyar rahotanninmu, za ku ji cewar wai kuwa ana iya cewa tafiye-tafiyen shugaba Muhammadu Buhari a duniya suna da wani alfanu ga talakawan kasar. To, wasu 'yan Najeriya kuwa na ganin cewar ai da sake.
To, watakila da yahu akwai ƙara'i a jikinsa, akan kuma kome shi ma a ce shi ma shi ne.
To, baya ga duk labaran duniya, za ku ji waɗannan da kuma wasu rahotanni daga bisani, kuma za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Ma'aikatar tsaron cikin gida Amurka ta Homeland Security tana aikin sa ido akan tsananin fargaba da ta biyo bayan mutuwar shugaban kungiyar IS Abubakar al-Baghdadi, amma kuma ta ce babu wani shirin ayyana aikin lura da ta'addanci cikin kasar har sai an samu wani takamammen bayanan barazana wanda kuma za a sanarwa jama'a. Matakan tsaronmu za su kasance cikin shirin ko ta kwana, za mu ci gaba da kawar ko kuma mai da martani ga barazana ga kan kasarmu, a cewar wata sanarwar ma'aikatar tsaron cikin gida da ta fito wuni guda bayan da shugaba Donald Trump ya sanar cewa ayyukan zaratan sojojin Amurka a arewa maso gabashin Siriya sun yi tasiri wurin auna da kuma hallaka Baghdadi. Wani jami'in Amurka ya faɗa wa muryar Amurka cewa an shirya wani wannan aiki ne a wata tunga da ke Iraki. Trump ya ce jirage masu saukan ungulu guda 8 ne suka isa harabar a cikin sa'a guda. Rahotanni da suka fara fitowa akan mutuwar shugaban na IS ya haifar da shakku ganin cewa an yi ta ba da labarin mutuwar Baghdadi a baya, amma kuma ba gaskiya ba ne. Tun cikin shekarar 2016 ne Amurka ta sabunta tukuicin dala miliyan 25 da za a baiwa wanda zai bada bayanai da za su kai ga hukunta Baghdadi. Shugaban kungiyar Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri shi ne kuma mutum na biyu da aka dora irin wannan tukuici mai yawa a kansa. Shugaban kasar Argentina Mauricio Macri mai ra'ayin 'yan mazan jiya ya amince da shan kai a zaben jiya Lahadi, kana zai mika mulki ga Alberto Fernandez mai sassaucin ra'ayi domin ya dawo akan mulkin kasar, yayin da masu kada kuri'a suka bayyana fushinsu akan yadda gwamnati ke tafiyar da harkokin tattalin arziki da kuma jefa mutanen kasar cikin talauci. Sakamakon zaben da zai sake maido da tsohuwar shugaban kasar Cristina Fernandez da ta dafawa mijinta Alberto Fernandez baya a takarar da suka yi na shugabancin kasar a matsayin mataimakin shugaban kasa, abinda masu zukan lamiri ke cewa ita ce za ta kasance mai karfi na mulkinsa. Macri ya faɗa wa magoya bayansa a helikwatan jam'iyyarsa cewa ya kira Alberto Fernandez ya taya shi murna kana ya kuma gayyace shi zuwa wata liyafar karin kumallo da tattaunawa a fadar shugaban ƙasa ta Pink Presidential Palace a da safiyar yau Litinin. ‘Yan Argentina muna buƙatar sauyin gwamnati cikin kwanciyar hankali da tsari saboda zaman lafiyar ‘yan Argentina shi ne mafi muhimmanci, in ji shugaba Macri. An zaɓi Macri ne a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2015 inda ya yi alƙawarin haɓaka tattalin arzikin ƙasar. ‘Yan Argentina sun yi waje da shi kana suka maido da tsohuwar shugaban ƙasa Fernandez da mai gidanta wanda suka yi takara tare da shi wanda kuma suka mamaye fagen siyasan Argentina tsawon shekaru 12 suka kuma sake ɗaukar alƙawarin da za su yi wa jama'a aiki. Gwamnan jihar California Gavin Newsom ya ayyada dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar baki ɗaya saboda wutar daji da kuma ɗauke wutar lantarki da ya shafi miliyoyin mazauna jihar domin hana wutar ci gaba da yaduwa.
We have their backs. We're going to do everything we can to keep them safe, keep their family safe, and we're going to worry about.
Muna kula da bayansu kuma za mu iya bakin kokarinmu mu kare lafiyarsu mu kare iyalansu kana muna da damuwa ga dukiyoyinsu da suka yi asara. Bayan haka mun gwada damuwarmu ga rayuwar bil'adama. Za mu kuma tabbatar da muna kula da kiwon lafiyarsu da bukatunsu da insuransu da kuma ayyukansu da suka rasa. Za mu kuma tabbatar da ganin mun kyautata rayuwarsu da ya shiga wani hali a cikin wannan lokacin. Za mu kula da ‘ya’yansu, za mu rika ba su bayanai gwargwado a duk lokaci irin wannan wanda shine wato lamari mafi ƙarfi. Kimanin mutane 180,000 ne aka kwashe su daga gidajensu a faɗin jihar domin kare su daga wutar dajin. Galibinsu suna zaune ne a ƙaramin hukumar Sonoma da ke arewacin San Francisco. Gwamna Newsom ya ce akwai kwarin gwiwa cewa nan zuwa cikin daren yau Litinin gagarumin iskar nan da ke kada wutar dajin za ta yi ƙasa sosai wanda ba a taba ganinta a tarihi ba, a yayin da mutane 3,000 kuma suke aikin kashe gobaran. Masu aikin kashe gobara sun ce wutar da ake kiranta Kincaid wanda aka mata lakabi da wata ƙaramar hanyar yankin ana sa ran za ta fara tashi ne a ƙaramar hukumar Sonoma da ƙarfin wato kashi 10%, amma ya zuwa yammacin jiya Lahadi wutar ta yi ƙasa zuwa kashi 5% wanda ya laƙume faɗin yanki na eka 22,000. Jami'an kashe gobaran ta jihar sun ce wutar ta lalata kimanin gine-gine da suka kai 100 da wasu wuraren da masu yawon shakatawa suke kai ziyara. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Tarayyar Turai ta amince da jinkirtawa Burtaniya ficewa daga kungiyar zuwa ranar 31 ga watan Janairu, in ji shugaban kungiyar na EU da ake a yau Litinin. Donald Tusk ya faɗa a wani saƙon Twitter cewa ƙasashen Tarayyar Turai 27 sun amince da buƙatar Burtaniya na a sassauta mata wurin ficewar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. A taskar rahotannin namu kuwa, ‘yan Najeriya da dama na nuna rashin gamsuwarsu da yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke tafiye-tafiye ƙasashen duniya. Shugaban dai tun bayan ɗarewarsa kan karagar mulki a shekarar 2015 zuwa yau ya yi tafiye-tafiye har sau 51, wanda suke ce waɗannan tafiye-tafiyen ba su da wani alaƙa ko kuma wani ci gaba ga ƙasar, illa tafiye-tafiye ne na buɗe ido da kuma shan iska. A makon da ya gabata shugaban ya dawo daga ƙasar Rasha, yanzu haka yana kan hanyarsa ta zuwa ƙasar Saudi Arabia da kuma ƙasar Burtaniya, wanda zai kwashe tsawon makonni a wannan tafiyar. Mai magana da yawunsa, Malam Garba Shehu, ya yi mana ƙarin haske a kan alfanun wannan tafiye-tafiyen.
Shugaban ‘yan Najeriya suna da damar su shi kuma saboda ƙasar su ce wannan gwamnatin su suka zaɓe ta suna da damar da su ra'ayi bugun gwamnatin wani gwamna su ci gwamnatin Buhari a kan wani abu, amma a tuke ta a kan lamura da suka shafi gaskiya ba don shure-shuren mutuwar siyasa da wani ba. Shi wannan da ta faɗa take sai an gwamna sai idan ki bi gida za a yi ina tabbatar maka cewa gwamnatin da ya yi wa ministan
Buhari ya dawo daga tafiya a satin da ya gabata, kuma yau gashi yana kan hanya zuwa Birtaniya. Shin wannan tafiyan menene zai je yi a Birtaniya? Idan kana maganar cewa wannan tafiye-tafiye da shugaban kasa yake yi suna da alfanu ga talakan Najeriya, har wa yau za a ga cewar an kashe zunzurutun makudan kudade, amma har yau wutar lantarki ta gagari talaka a Najeriya.
Abin da nake so in ce maka shi ne, na farko dai ka ce talakan Najeriya ta san cewa wannan yara da aka yi rasha shi kanta shugaban kasa na rasha ya kuzanci irin muhimmancin yana wutar lantarki da ke yi. Shugaban Muhammadu Buhari san da ya karɓi mulki a hannun PDP ko Sulemani, na da yawaci 2,500 ce ake kasawa a Najeriya. Yanzu da nake maka magana, an bin karka wutar lantarki samun ta yadda yake a sarrafa ta gasa a kasa za a yi amfani da ta kai na da yawaci 2,000 daga 2,500. Amma yayin cikas da samun wutar lantarki a gida-gida da mai. Saboda yayin da aka rancen zamani mulki na sauran yasa an ɗauki kamfanoni rayar da wutar lantarki sai da wuta a biranen suka sayar wa kansu.
Malam Garba Shehu kenan, mai baiwa mataimakin mai taimaka ma shugaban kasa harkokin maganganu da kuma duk tsare-tsare. Shi kuwa tsohon ministan harkokin wajen Najeriya, kana tsohon gwamnan jihar Jigawa, Alhaji Sule Lamido, cewa Buhari na da buƙatar wannan yawace-yawacen don cire wa ƙwarƙwatar ido, amma a babu wani alfanu da talakawan Najeriya ke samu.
Kasan kalmar Buhari abu ne wanda yake mai ɗaure kai, saboda Allah bai wani nasibi cewa baya kuskure a idan mutane. Duk abin da yake a rayuwarsa, idan kai magana ce hamayya ce ko ƙiyayya, wasu na ganin maka masa abokai. Saboda haka irin wannan yanayi inda yake ba mizanin hankali, ba mizanin siyasa, ba sanin me ye matsayin ɗan ƙasa mai ƴanci ka fadar kan komai da komai, ba mizanin da yake ma a san ma me ake ciki a ƙasar, to yana da wuya ce ga matsayinka. Amma kawai daga bayani cewa mutane sun fara kosawa, to alhamdulillahi akalla kuwa san cewa really abin ba yadda ke ɗauka ba. Fita wajen shugabanni babu laifi, domin yana cikin aikin shugaba na ƙasa wajen inganta ainihin matsayin ƙasar a duniya. Kaurucin Obasanjo, mun zagaya duniya ko ina mun zagaya a mulkin nan, muna matsayin ƙasar da yake tana matsayin saniyar wari a duniya. Dole mu je mu tallan Najeriya a gun duniya, mu ga cewa an samu zaman lafiya a Najeriya, an samu demokradiyya, sannan a rada ainihin hulɗa da mutane da kuma kasuwanci cewa ƙasar zaman lafiya. Yayi wannan yawan shekara biyu sauran kuma nake yi, kuma alhamdulillahi akalla kuma komai shekarar ɗin farko na Obasanjo an ga ribar tafiyar. Akan maganan ma bashi da ake ma a duniya, akalla wannan bashi ma an zo matsayin cewa ana cewa an yafe shi. Tafiyar shugaba tana kawo alheri ga ƙasa da sunan ƙasa da kuma ainihin kawo arziki a ƙasa. To na Buhari ya yi wanda ya bayar wacan wanda ya shekara hudu suka shige ka iya cewa saboda ya shugabancin Najeriya na soja shekara biyu da rabi aka mai juyin mulki, saboda haka a kawo da shi shekaru 30 ina gefe daya kuma ya ga dake mulkin su aban gidan sunyi Abdulsalam yayi Abacci yayi to watakila da yahu akwai karai a jikin sa akal kuma kuma shi ma a ce fa shi ma shine so zaka ga jirgin sama nan lafiyayye wanda da yake yahu zai sai da shi kaza ya fada cha jilagin nan sunyi ba a shan kasar Najeriya saboda kai kuma zai sai da su kaga idan yahu din kaga idan shiga cikin jirgin sa kaga bai sayar ba ko so daka ka ya cewa ka yi masa afuwa cewa shekarun su na farko akwai karai a jikin sa kamar shi ma koyi yaso sai nake masa kaikaye mori a duniya koyi zaga yaji da dawo
dama kenan shugabanni suka yin irin wannan
nace ai kaga ai na shin fada ai nace ga dinka da ba sanjo ai na ga maka kaga ne ko saboda haka nace amma shi saboda ya taɓa mulki shekara biyu an masa jin mulki shekara 30 ne gefe daya so me wane wannan abu akwai matsayin karai saboda haka do ai yace majalisin zai sayar ko na ga maka zai sayar yace amma bai sayar ba saboda haka ka yi cewa wancan maybe shekara uku baya akwai wannan matsayin karai amma da magana shine a matsayin riba a Najeriya akan zaman lafiyar Najeriya wanda aje a magana manyan duniya akan cewa a kawo gudunmawa ko a tsarin fasaha ko matsayin bayanai din magin dakil ainihin zaman lafiya ya yi wani abu haka to babu zaman lafiya a Najeriya sannan akwai masabo shi a rike ba magana kidnapping sannan wajen tattalin arzikin kasa duk ainihin shi dan kasa dan karcewa kasa ta girta arziki shine gani a tukunyarsa gani a kwanansa ka gani ko so da haka komai arziki a kasa komai cewa an gyara an kama barayi an kulle su an hana rashawa an hana kaza komai ya gyaru magana shine a wajen mulki a dan kasa din cewa bai ga wannan alamar a cikin ainihin kwarewarsa ba
to amma duk waɗannan balaguro da yake zuwa kasashen waje tarika ne waɗanda yake zuwa walau dai tarika na duniya waɗanda ake tattauna al'amuran da suka shafi siyasar duniya da tattalin arziki ko kuma batunan na sauyin yanayi da makamantansu dan haka za a iya cewa kamar yana zuwa ne yana bayyana matsayin Najeriya a irin waɗancan tarika ko kuma ma ya kawo Najeriyar wani alfanu
indai bayan da faɗa yanzu cewa kaza kaza shine hujja to sai a shiru kenan mai abin interview mutanen kansu suna ganin cewa sun fara gajiya sun ganin ba amfanin abin dake na biyu wasu abubuwan fa shine yadda ake zuwa duniya kaji ko akwai kamar level iri iri akwai level na kamar ambassadors akwai level na foreign ministers akwai wasu abubuwan ba sai ya je ba wasu abubuwan tunda ke yana mai soshi babu inda zaka ce zuwan da aka yi din cewa an sa hannu a wani abu an rataba aka magana wani abin da yake ya sha wani bayan da kai babu
to Alhaji Sule Lami da kenan a tattaunawar su da abokin aikin mu Mahmud Ibrahim Kwari sai yanzu kuma sai mu je ga shirin mu na gaba ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba allura mai
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro a cikin shirinmu na wannan makon za ku ji tattaunawa ta musamman da shugaban hukumar kula da kwalejojin horar da malamai a daukacin Najeriya, Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, wanda ya muna ƙarin haske akan wasu daga cikin matakai da suke ɗauka wajen ganin an kawo daidaito a tsarin makarantu da ke horar da ɗalibai da burin kaiwa ga malamai a matakan ilimi daban-daban. Na kuma yi mishi tambaya da cewar waɗanne hanyoyi suke bi don ganin ba a bar su a baya ba.
Mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani ko wani.
To hanya na farko shine samar da ingantaccen ilimi wa mallamen da suke koyarwa din, ba su daman su je su yi karatu na digiri na biyu ko na uku, don a makaranta idan mallamen suna da ilimi ainu to a bisa zaton kowa ilimin da za su bayar zai kara inganta. Sannan mataki na biyu shine kayan aikin. Muna godewa gwamnatin tarayya da ta fito da wannan tsari na TEDFAN wanda su suke zuwa kowane makaranta na gwamnatin tarayya ko kuma na gwamnatin jiha su yi gine-gine na azuzuwa ko kuma wajen koyar da sana'a ko na ilimin fasaha da bunnan ko na kimiyya laboratory da sauransu. A gaskiya a Najeriya yanzu muna alfahari da cewar abubuwan da TEDFAN suke yi ya kara ma waɗannan makarantu wasu ingantattun kayan aiki gine-gine masu ayatarwa ya canja fuskokin makarantun yadda suke, wanda in ka shiga yanzu za ka iya kamanta shi da kowane makaranta a ko'ina a kan duniyar ƙasa, don gine-ginen suna da kyau, kayan aikin cikin su an saka, mallamen kuma an ba su dama su je ko ina a duniyar nan su je su ƙara ilimi. To ina ganin waɗannan abubuwa yana da kyau a yabawa gwamnati don wannan.
Idan kana magana dangane da yunkuri da ita wannan hukuma mai bada ainihin tallafi ga makarantun gaba da secondary ta TED Fund, akwai kuɗaɗe da aka ware fiye da naira biliyan 500 da suka bada ga wannan hukuma ko kuma da makarantun kwalejojin horas da malamai. Ana iya cewa kenan ya zuwa yanzu an ga waɗannan ayyuka dai na farko kenan, sannan kuma an kashe kuɗaɗen nan da suka bada wajen horas da malamai da kuma ainihin wajen yin bincike don fada da ilimi.
To ni dai malamin makaranta ne, kuma abin da nake faɗa maka nan abu ne wanda mutum zai je ya gani, ya shafa, ya ji. Idan ka ɗauki misali, in ka duba malamanmu yau a kwalejojin ilimi da na koyon sana'a da na jami'a, za ka samu fiye da rabinsu sun samu ƙarin ilimi ne da taimakon wannan hukuma da ake magana a kai TED Fund. Sannan idan ka duba lokaci kafin TED Fund ta shigo da kuma yanzu abinda TED Fund ta yi a waɗannan makarantu, za ka yabawa abinda ta yi ɗin bisa gine-gine da kuma saka injin da sauran kayan aiki a cikinsu. Ba ginin kawai ba, a saka kayan koyarwan a ciki yana da muhimmanci. To in ka dubi wannan, zan iya ce maka abinda aka ce ta kashe akan wannan din yayi daidai, amma akwai bukatar da mai son ƙarin bincike ya je ko university din ko polytechnic din ko college of education din ya gane ma idonsa, kuma yayi magana da mallamin.
Yan kwanakin baya kun yi wani bincike wanda kuka gano akwai kwalejojin horas da malamai waɗanda ba su da ainihin takaddar fara wannan aiki ko kuma koyarwa, waɗanda har kun zayyano su sama da makarantu kusan 20 da wani abu a cikin Najeriya, waɗanda ba ku ba su lasisi ba su fara wannan koyarwa. Ya zuwa yanzu an kulle waɗannan makarantu, ta ya al'umma za su iya gane waɗanne ne daga ciki waɗanda suke nagartattu, waɗanda kuka tabbatar da su kuka ba su tantancewa ta cewar su yi wannan aiki, ta ya al'umma za su iya gane waɗannan na ƙwarai da kuma baragurbi?
Ga waɗanda suka san ko kuma suke da ɗan ilimin amfani da kwamfuta, waɗannan makarantun suna nan a yanan gizo namu. Zaka mutum zai iya bincikawa ya ga waɗanne ne ingantattu makarantu masu lasin, waɗanne ne ba su da lasin. Na biyu, muna da wata mujalla da muke ce mata Newsweek. Ko yaushe muka fitar da wannan mujallan, shafi biyu na baya mukan rubuta waɗannan makarantu. Na uku, komishinonin ilimi na jihohi mukan aika musu mu faɗa musu cewa makaranta kaza da makaranta kaza da makaranta kaza da ke jiharka ba mu yadda da ita ba, don ba ta da wani lasin, ba a ba ta izini na gudanar da wannan koyarwa ko kuma wannan ilimi ba. To ta haka jama'a za su san cewa waɗannan makarantu suna da lasin ko waɗannan ba su da lasin. Haka kuma iyayen yara za su san cewa in ka tura fa ɗanka a wannan makaranta wanda ba a san da ita ba, ko fa yayi karatun yayi aikin banza ne. To shi dalilin da yasa kuma muna faɗawa jama'a, muna kuma bugawa a jarida lokaci-lokaci.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin baƙon namu, Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya, sai saura abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Bissalam.
Kuma saurare, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda agogon mu anan ke cewa yanzu karfe 11:24, wanda ya daidai da karfe 7:24 a jihar Alaska ta nan kasar Amurka daidai kuma da karfe 4 a Najeriya da minti 24. Yanzu kuma ga wasikun masu saurare.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Buba mai gora gashuwa. Yace tashi kwana nesa shekaru 20 da fara shari'ar musulunci a Najeriya wanda aka fara yankewa mutum ɗaya hannu a jihar Zamfara. Ban san yadda aka yi lamarin shari'a yake baya-baya ba. Da ya kamata yadda aka ɗauko wannan shari'a har yanzu ana yi da ƙasar ta zauna lafiya fiye da yanzu. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa yace fatan alheri VOA Hausa. Kisan shugaban IS Abubakar al-Baghdadi abin farin ciki ne ga al'ummar duniya sai mu ce Allah ya kara masa nauyin ƙasa. Sai kuma sakon da ya fito daga Safiyanu Gumel Zankon Daura yace assalamu alaikum VOA Hausa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasuwar matar marigayi Prime Minister Nigeria sa Abubakar ta faɓalewa Hajiya Aisha ta Jummai abin juyayi ne ga al'ummar Nigeria. Fatanmu Allah Ubangiji ya gafarta mata. To amin. Daga nan sai sakon da ya fito daga Sani Bulle Kamfala yace dan Allah sashen Hausa na VOE ku fada wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari cewa a gaskiya ya kamata ta jingina wannan tsatsauran ra'ayi nata a gefe domin kuwa a gaskiya irin ababen da suke faruwa a cikin kasar ba sa mana dadi sosai. Ga mu dai da rai amma tamkar wasu matattu saboda tsabagen fatara da bakin talauci da suka yi mana katutu. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Haruna Muhammad yace kai cho kusan shekaru 5 kenan da Aminu Bello Misari yake juya sitiyarin jihar Katsina a matsayin gwamna. Sai dai kash har yanzu ya gaza cika ma Katsinawa alƙawuran da yayi masu lokacin da yake yakin neman zabi sai yin shagali yake yi da dukiyar jihar. To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku. Godiya muke yi. Ku huta lafiya.
To a gaida Binta Yaro da wasikun masu saurare. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Kungiyar Tarayyar Turai ta EU ta amince ta jinkirta shirin ficewar Burtaniya daga kungiyar zuwa ranar 31 ga watan Janairu, inji shugaban kungiyar na EU a yau Litinin. Donald Tusk ya faɗa a wani sakon Twitter cewa ƙasashen Tarayyar Turai 27 da sun amince da buƙatar da Burtaniya ta ina a mata sassaucin wurin ficewar, lamarin da ke tabbatar da Burtaniya na iya ficewa da zarar majalisar ta cimma matsaya tun ma kafin lokacin da aka bata. Shawarar ƙarin lokacin na sassauta ficewar Burtaniya ta biyo bayan wata ganawar minti 30 ne tsakanin jakadun ƙasashe 27 da na EU da kun abin da aka yi a Brussels bayan da Faransa ta janye kin yarda da ta yi a wancan lokaci akan wannan shawarar a makon da ya gabata. Duk wani jinkiri da za a yi wa Burtaniya wurin ficewar ta sai ya samu amincewar baki ɗayan ƙasashen Tarayyar Turai a wannan lokaci. Kungiyoyin kare haƙƙin bala'adama da suka hada da Human Rights Watch da kuma Amnesty International sun fitar da wasu rahotanni daban-daban a yau Litinin akan mulkin duniya da gwamnatin Tanzania ƙarƙashin mulkin John Magufuli ke yi wa al'ummar ta.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama muna taya ango da Amarya Ahmad Mustafa Alamidi da Aishatu Muhammad Alake murnar daurin auren su da za a yi idan Allah ya kai mu ranar Asabar mai zuwa a gidan Malam Abdulwahab Aremu a sabon gari Rijau jihar Naija. Yau kuma za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Wai shin kuna ganin waɗannan tafiye-tafiye da shugaba Muhammadu Buhari ke yi suna da wani alfanu ga talakawan Najeriya? Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai Mr. Daniel Brown da ya bada umarni da kuma injiniyanmu namu na wannan lokaci Mr. Bill. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, sai ku gyara zama ga shirin yau da gobe.